بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وآيك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala a cikin hikimarsa ya kara hada mu a daidai wannan rana na maraicen Alhamis wanda ya daidai da wanda yake 15 ga watan Dhulqa'da shekara ta 1445 wanda ya daidai da 23 ga watan Mai shekara 2024 miladiya a wannan majalisi na mu insha Allah mai albarka da muke karatu cikin littafin kitabun tauhid na Sheikh Al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab dan ba amma ta ba wace sati mun shiga cikin babi da yake bayani kan wasu daga cikin nau'ikan sihiri sihiri a luga da kuma sihiri wanda yake a yare na in an ce sihiri ana magana tsafi akwai tsatsuba kuma akwai wanda yake a luga ce mun fara magana kan wasu daga cikin abubuwa da aka ambata a cikin hadisi cewa su wannan sihiri ne kamar bugun kasa kamar canfi mutum ya canfa tsuntsu ko ya canfa wani wata dabba ko ya canfa dosa abuwa da ake canfawa muka ce wannan masoma ne na wato tsatsuba masoma ne da zai kashe zuwa ka kafirci ko kuma sihiri in bai wasa ba sannan kuma daga cikin abinda aka fada shine aljibtu shine wato ranatu shaytan ranatu shaytan shine wato kamar buda na shaytan wannan shi ma da yana nuna cewa wato sihiri musamman dai sihirin da ake da ya shafi neman taimakon aljanu to wannan yana daga cikin abinda wato a shari'a ba a yarda shi ba وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد رواه أبو داود وإسناده صحيح وللنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعا قال من عقد عقدة ثم نفث فيه فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وكل إليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما اللعظة هي النميمة القالة بين الناس رواه مسلم ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا wannan hadisai da muka ji a ciki akwai wanda aka abuwan aka ambata wanda wasu bangare na sihiri wanda muke in aka ce sihiri an wato tsatsuba neman taimakon wasu daga cikin kwamkwamai wasu kuma canfi ne wasu kuma a yare ne ake kiransu sihiri saboda asalin sihiri dama shi ne kai tasiri ma waninka ta wani siga ta yaudara ko kuma siga a ɓoye wannan shine asalin sihiri saboda haka wani lokaci ana iya ganin wasu abubuwa a kira su sihiri a ce siddabaru a yare ba ana magana sihiri ba ana magana kamar wanda ya yi annabi banci tunda ba sai da ya je ƙarya ya haɗa manganu cikin hikima kawai ya sa ba bai bata tsakanin zaman da mutane suke wannan shi ma ana kira shi mai sihiri kamar yadda wanda ya je ya yi wani bayani mai kyau ana kira shi sihiri na magana siddabaru na magana ya yi bayani mai kyau yadda ya ribatu kwakwalen mutane shi ma wani ana kiran shi sihiri to amma a nan malam ya faɗa maka cewa wannan shi ma sihiri ne ba yana nufin cewa wannan sihiri da wanda yake dai da wato sihiri na tsatsuba ba sihiri na tsatsuba wani shi ne kai zai ake magana kafirci su kuma waɗannan ya danganta idan abin da mutum ya yi halal ne to ya zama halal in kuma abin da mutum ya yi makaruhi ne ya zama makaruhi in kuma abin da mutum ya yi haramu ne to ya zama haramu hadisi wace sati an da muka tsaya shine hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya jaddasa shi da babansa kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man iqtabasa shu'batan min an-nujum duk wanda yaje ya koyo wani bangare na ilimin taurari faqad iqtabasa shu'batan min as-sihr to lalle yaje ya koyo wani bangare na sihiri zada ma zada ya kara abin da ya kara dai wannan abin da yake dai yana yi su nasu sihiri kuma Allah ta'ala zai kama shi da laifin wanda ke yin sihiri mun faɗa muka ce wannan hadisi ne sahihi game da malam ya faɗa shi da isnadu sahih hadisi ne da Yahya al-Qattani ke ruwaito shi ta hanyar wato Abdullahi ibn al-Akhras daga Al-Walid ibn Abdullah daga Yusuf ibn Mahak daga Abdullahi dan Abbas wannan isnadi ne sahihi lam iqtabasa wa tayaji ya kuya ya fa'idanta da ilimin taurani din kamar misali ya fara cewa zai fita ba sai lokacin kaza lokaci ne da yake zamanin za a samu sa'a ko kuma lokacin kaza ba zai yi wani aiki ba kaza kaza da ya zama dole akan sa yayi to yana ganin lokaci ne zai samu sa'a ba to wani wanda zai fara a samu wannan canfi din shike nan mutum kuma yana karawa zada ma zada ji maza Allah malamai suka ce nan zada ma zada shine wato ko dai zama ya kara zai kara samu zai bi gwargwado yadda ya kara wato koyan wannan ilimin taurarin ko kuma ya zama abinda ake magana shine wato gwargwado yadda ya kara koyan wannan ilimin taurari gwargwadon yadda yake zama wato tsotsa bita ta ce wato farko al'amari yayin da mutum ya koyi ilimin taurari kawai ba abinda zai rika yi sai shanfi kawai zai fara canfawa ne ce lokaci kaza ina fita akwai albarka lokaci kaza ba dai kaza babu albarka aka ga canfi zai fara shi ne zada ma zada kamar fasar wata ma usman malamai shi ne wato lokacin da kuma ya ƙara shiga ciki shi da kuma zo shi kenan suna ma sun masa sun saka masa wato fatsar su sun sa masa shi tarko shi kenan daga nan sai su fara wato ya fara ganin taimako na wato abin da ake kira alquwa alhabita wannan taimako na wato mutanen koyi daga nan sai su fara bujiran masu cewa to ya rika taimako kaza a daidai wannan lokaci to ne je ya shirgaji lokacin da yake tsammanin akwai albarka sai je ya kama misali kaga daga nan zada ma zada kamar da manzo Allah ya faɗa ya ƙara gurgurda yadda ya ƙara shiga cikin ilimin gurgurda kuma da shi Allah ya batar da shi daga baya zama wato matsafi ta ce kuma gurgurda da ya sami zai samu laifi wannan wato hadisi karara yana nuna mana cewa wato ilimin taurari ilimin taurari at-ta'thiri ilmun nujum at-ta'thiri ko at-tajib astrology ba astronomy ba ilimin taurari da wanda ake neman a ce waɗannan halittu na sama suna da tasiri da abin da suke faruwa a ƙasa to wannan kai tsaye wannan kafirci ne wannan haramun ne wannan haramun ne kuma mutum yana ƙarawa ba zai gushe ba wannan ilimin zai tike shi zuwa ga fita musulunci in bai yi da gaske ba amma farko al'amari yayin da ya fara to a canfi zai fara a canfi zai fara farko al'amari ba wai kafirci kai tsaye ba saboda kawai cewa yake shi ba zai fita ba sai lokaci kaza shi ba zai fita ba sai aiki kaza ba sai lokacin kaza ba zai aure ba sai lokacin kaza ba zai je ba wato ya shiga ga wani ba sai an je an gwada an ga tararin suna haɗuwa ko ba su haɗuwa haka wani canfi ne amma ba za ka ce kafirci ba to amma ga gwargwado yadda mutum ya zama ya doye kan wannan abin ɗaya biyu dole zai faru ko dai daga baya wannan ya cike da shi zuwa ya tafi wurin bokan wanda ya fi shiryawa to kaga yanzu kuma wannan wato rayuwa ce ake nema ta zama ta lalace baki ɗaya ko kuma shi kanshi zama bokan baki ɗaya to kaga wannan shi abin da ba za ka ce ba zada ma zada saboda wannan hadisi ne karara da yake nuna cewa bai halatta mutum ya je ya koyi ilimin taurari a wanda ake bokan shi na da shi ba ilimin taurari zai kaya in zai koya sai dai je koya yadda ake koya jami'a yadda ake shiga jami'a akan ta geography akan ta astronomy to je koya shi kenan amma ya je koya ilimin taurari da sunan cewa zai rika wato sanin sa'a jama'a ko rashin sa'a su wannan wato haramun ne kuma abinda mutum ke yi yana yin abinda yake wato haramu shi yasa ibnu taymiya yake cewa faqad saraha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi anna ilman nujum min as-sihr bazala karara wannan hadisi ya fada cewa a ilimin taurarin nan wanda yake da haramun bazala ya kira shi wato tsafi ya kira shi tsafi wato kamar yana cewa wannan haramun muke saboda haka wato shi wannan ilimi bai halatta mutum ya je koya ba sai gurgurda yadda zai koyi wani abu na fiye da sa kawai fiye da sa wato dai wata kila an tashi magana mai da'awa ne shi kuma dai yanzu cewa ba akan komai suke da ilimi ba ya nuna ƙarin ilimin yanzu da kare da wannan babu laifi amma mutum zai koyi ilimin saboda shi ma daga mubarasan sa yana waye wato dan jarabawa ya gani to kaga wannan ai shine irin abin da su Harun da Baruch suke ga na mutane inna ma nahnu fitratu fala takfur ai fala takfur bi mubarasatika hadha al-ilma kar ka kafir dai da zaka je kace bari je ni ba in jaraba wannan aiki da an ce an aka kaza aka yi kaza a lokacin kaza talibi idan aka kaza a tsari ne wanda yake akwai rabo a ciki tsari ne wanda yake akwai za a sami albarka ka je kai kaza to a lokacin kuma sai kai yanka kai kaza kai kaza za a samu sa'a kaza sai kuma ka je ka jaraba to yanzu ka jaraba wannan da kai wanda shi kansa ka gane fi ne ba karami ba zai iya imani ne rawa a wannan waje wanda zai zama yana da hadari kwarai da gaske malai ce wa din nasa'i imamu nasa'i ya ruwaito min hadithi abi hurairah daga hadithin abu hurairah marfu'an yana ruwaito shi daga manzon Allah kai tsaye yace man aqada uqratan duk wanda yayi wani kulli thumma nafatha fiha wa to dai kullu abun sai je wani tofi a cikin sa fa qara saharatu yayi tsafi wa man sahara ko wanda kuma yayi tsafi yayi sihiri fa qara ashraka to yayi shirka wa man ta'allaqa shay'an kuma duk wanda ya rataye wani abu ko kuma ya ratayar da zuciyarsa ma wani abu wukila alaihi to ubangiji zai bashi da wannan abun ya gani idan zai tunkuɗe mashi wannan sharri ko kuma zai kawo mashi wannan alkhairi sai ubangiji ya gani wannan hadisi hadisi ne wanda yake da'ifi hadisi ne mai rauni Imam An-Nasa'i yana fitar da shi ta hanyar Abbad ibn Maisara al-Minqari al-Basri daga Hasan ibn Abi Hasan al-Basri daga Abu Huraira wannan isnadin sai isnadi ne da yake da rauni da farko dai akwai wannan Abbad ibn Maisara al-Minqari da'ifi ne ba laban hadisi Imam Ahmad Imam Ibn Ma'in sun yi magana sarrara haddansa duk da shi amtacce ne ta fuskan gaskiyarsa amma dai malamai sun rarra da shi ta fuskar wato karfin haddarsa sannan kuma al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri shi kuma bai ji daga hadisai daga Abu Huraira ba kamar da yawa daga cikin malamai Abu Hatim Imam Ahmad suke fada cewa wato tsakanin shi da Abu Huraira ruwaya ce mursala akwai intibai akwai dacewa ta fuskar isnadi sai kuma wannan hadisi ne mai rauni sai ne wato ma'anar sa mai kyau ce ma'anan wannan hadisin ma'ana ce mai kyau kusan in ga je ka duba ayoyin Qur'ani da Sunna zaka ga wato ko ina akwai abin da ke mara masa baya nan idan muka ce ma'anar mai kyau ne ba muna son mu ce shi zubin wannan magana ta manzon Allah bace wannan ya kawo a riga wannan cewa in aka ce wa hadisi ma'anar sa mai kyau ce to idan aka je aka duba kowane bangare na hadisin za a samu wani Qur'ani ko Sunna yana mara masa baya to amma wannan zubin ba za ka ce wani zubi ne magana manzon Allah wannan shi ne babban cin saboda haka za a ga wasu malamai za a ga suna hassana hadisi irin wannan a ce wannan hasan ne hasanul ma'ana ne ma'anarsa ne take da kyau to sai wasu sun rinka tsammani sun rinka kushe musu suna cewa to ya za su hasana hadisi alhali ba to wannan zubin ba magana manzon Allah bace idan suna nufin cewa wannan abinda hadisi ke fayyatarwa ma'ana ce mai kyau in an ji hadu sauran ayoyi za a samu abin da ke mara masa bata wannan babu ne amma idan suka ci hasanul bi shawahi ne to wannan da yawa daga cikin malamai suna cewa wannan akwai tasahul ga wanda ya faɗi haka mutakar ba ana da wani hadisi irin wannan hadisin kuma da irin wannan matanin ba kuma to wannan shine abin da ya kamata nan da aka ce man aqada uqdatan thumma nafaka fiha faqad saha duk wanda ya wani tofi nan ba ce wai ko da yana da mutane ba ko ke ko ajiru ko ba da mutane ko ajiru ba kawai da ya kulla wani abu sai tufa haka kawai ya shi yana ganin kamar wannan abu zai zama shi yana ira tasiri ko misali ya bada wani guru ya bada wani daya ko kuma yayi wasu abubuwa ne ya kafa a gidansa a matsayin yana tsammani cewa wani abu zai zama yana tasiri wajen kare shi ko kuma ba shi wani wata sa'a ba za da shi da wannan yayi tsabi duk wanda ya haka a nan kamar da muka ce shi sai dai asalinsa shine wato tasiri ma wurin ka a boye to da yayin da mutum yayi wannan aikin ko da ba bai ne wuce kwan kwamai ba to wannan ayi abin da yayi sunan shi tanfi tanfi kuma da mai kin matashin farko na sihiri shine matakin farko na sihiri to balle kuma galibi yayin da aka yi wannan abu zaka ga wato wanda yayi wannan abin wanda wanda ya suka sa shi sunan shedanu din wannan kwamai su suka sa shi suka umurce shi idan yayi wannan tofin daga nan kuma sai wasu yanka ko wasu abubuwa sai shedan su biya mashi bukatun sa ko ya zama shi shine bokan kuma ya zama shi ya je wani bokan da aka bashi wannan abu aka ce dan daure in ya daure shi kenan wato sai ya toba to wannan matsala ce duk wanda yayi wannan ko da kuwa da wargi yayi ba ka ga wanda zai ce wani in yi wargi kawai in tuba guna to ko da wargi mutum yayi wannan to ya yi wani abu da canfi kuma ya yi wani bangare na sihiri saboda sihiri dama yana farawa ne da canfi sadaka wannan laifin zai iya daukan zai iya shafarsa wannan kaga yayi daidai da bangaren Qur'ani da Allah ta'ala ya cewa min sharrin nafathati fil 'uqad daga cikin sharrin masu sihiri mata wanda suke tofi a cikin abin da suka kukkulla sadaka duk wani abu da zaka gani an kukkulla shi ba Qur'ani ba shi ba komai ba a ce wannan ayan magani dafi ne zai rike yara wannan a sa ma yaro a kunni a wuya ko a sa ma yaro a wato kugunsa ko a sa mishi a damtsansa wannan duk hanya ce ta jahiliya in ma ana yi ko da can an yi ko an ma mutum shi to kai shi kai shi zai ba iyayensa wannan ba daidai ne ba wannan ba ko da ba ya cikin abin da wato malamai suka wato saboda shi wannan abin mafi karancin abin da zaka samu shi tambi shi mafi karancin ne to wannan tambi kuma kai tambin cewa wani abu zai yana tasiri ma a gare ka wanda ubangiji ne kai ke wani tasiri shi kuma wannan ne na shirka
to kuma bi karai wafi kuma girman shi abin da zai tukula ka shine ko ne idan gara da kai gidan boka ko kuma kai ka kan boka yayin da kake wannan tuttutu haka da sauran sai da ka wannan dubba daidai bane a wannan abin da hadisin ya fada hadisi magana ce mai kyau qur'ani mai yana mara masa baya kai kai an ce wa min sharri nafasati fil uqad banda shi ko akwai hadisi kamar da zamu zo mu karanta hadisi da imam al-bazzar da at-tabarani suke ruwaitowa a daga ciki akwai wa man aqada uqda duk wanda wato yayi wani kulli wal kulli ina son yi sihiri to shi ba wanda sihiri yayi sai gaba na biyu nan hadisi an ce wa man sahara faqad ashraka duk wanda yayi tsabi to shi ma ya shirka duk wanda yayi tsabi to shi ma ya shirka saboda wato abinda makomar matsafi shine wato ya dole sai an samu na shirka da Allah ta'ala babu yanda za ya samu mutum yace zai tsabi kuma wai karba shi shirka ba zai yi ba ka duba ka gani ko da mutum ba tsafi bai da gaske wurin neman taimakon aljanin ba to amma wannan canfin yanzu da yake ganin cewa yanzu biyan bukatunsa ko tun kudi masa wasu ya tsari da zai samu wannan abin da yake tsare shi to ai shirka yake da ubangiji saka babu yanda za a yi mutum cewa zai yi wannan aiki ba tare da ya tike da shi zuwa ga shirka ba to kuma balle a daga kuratan ma masu irin wannan abubuwa za su suna neman taimakon wato a kwamai suna neman wato taimakon aljanu kuma suna yin laifuka manya da musulunci wani za a ce shi dokan kenan sai ya kwanta da yarsa wani za a ce sai ya kwanta da maza wani za a ce sai yayi kaza sai yayi kaza wani za a ce abinda mai kafi girmamawa qur'ani to shi kenan wannan qur'ani ka je ka rika yin bayan gida kana wato kana amfani da shi a wajen tishu wani za a ce masa wani abubuwa ne da yawa wani jara'ibul islam kamar da malamai ke faɗa ban yi laifi manya na musulunci za a ce yayi wani sallar da za a ce daina yi su ba a yi ba abin nan kuma daina yi sallama ba su ba mu sallama ba anan su to kake abu ya kici kana kan da su kana faɗa sunan Allah kuma a wajen da su kuma ba ake suke so ba to kaga wannan shi da aka ce wa man sahara faqad ashraka duk wanda yayi tsabi to kuma abin da zai tike zuwa gare shi ne shirka ba zai yi araba wani shirka da tsabi ba ba zai yi ba a ce wai shi wannan ai kawai yi yake saboda wai barin tashi in kare kaina kuma ka ce wai ba za ka je ka shirka ba zai yi ba saboda ai shi wannan dama an gina shi ne akan kafirci an gina shi ne wato akan shirka saboda haka wato shi duk wanda ce zai tsabi to ba zai gushe ba wannan tsafin nashi ne cikin kula shi har sai ya zama wato kafiri mai mushriki danza wanda yake wato tsakanin shi da wato musulunci ya zama sun yi hadar riga wannan ma'ana na wannan hadisi wannan gaban man aqada uqdatan thumma nafasa fiha faqad sahara wa man sahara faqad ashrak wannan gaban kamar yadda muka ce ya zo da hadisi dhaifi amma kuma ya zo a kawo bangare ya zo a hadisin al-bazzar ya zo hadisin a shi al-tabarani al-ausa a cikin wato al-murjam dinsa ana rawaito hadisin ta hanyar isa ibn tabi abi hamza da kasan al-basri daga imam ibn husayn da kwatankwacin cewa daga manzala da cewa laysa minna man tuqayyara baya cikin wanda ya canbi an ku tsayyara lahu ko aka masa canbi misali kawai ya shi da kansa ya canbi ya zo fita sai ga wato kuturu sai ce yau ba sa a barin koma haka shi da kansa ya canbi kenan ko kuma a kawai ya zo ya tafi kawai sai ga sai ya kauta iska da bai gane kanta ba da yake sai je wurin wani ce to abin fasara wannan iska sai ya canba masa kuma ka ko san ana haka to kaga shi wanda sai aka ce shi ma baya cikin al'umman manzon Allah wanda suke sakanka cewa suke sakanka lamarin su ga manzon Allah suka imani da shi daga ciki aka ce auta ka hal auta kumina lahu ko yace mai yana bokanci ko ana masa bokanci ba da shi da wanda yake zuwa da kuma wanda shi ake zuwa wajen sa kaga duk aka ce ba sa cikin wato al'umman manzon Allah masu masa da'a au sahara au su kaina lahu kuma yi tsabi ko aka masa tsabi au aqada uqdatan ko kuma yi kulli yace shi ma to bi zai wa wala ta kahina duk wanda yaje wajen boka ka sadaka hu ma yaqul ya kuma gaskata wannan bokan da abin da yake faɗa fa kada ka fara ma unzila ala muhammad ya ka fi abin aka sakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kamar majalisi isnad ana rawaita shi ta hanyar abu hamza ne ishaq ibn rabi' daga al-hasan al-basri daga imran ibn husayn to shi ma isnad akwai dan rauni kadan to amma shi ba mace shi rawaitan hadisin shi an samu wasu hanyoyi da hadisin ya zo da irin wannan lafazin saboda haka hadisi ya zama tabbatacce wannan dir lafazin ya tabbata zuwa ga manzon Allah laysa min nama ta tayyara aw fi qayran lahu aw takahada aw takuhina lahu aw aqala uqdatan wa man ata kahinan aw ta hadisi aw wani hadisi sahihai liman aw arafa aka ce faqad kafara bima unzila ala muhammad aka ce kuma lam tuqbal lahu salatan 40 yawman to kaga duk wannan sun tabbata duk waɗannan hadisoshi sun tabbata ta wasu bangare a irin wannan zubi saboda haka hadisi da Hassan bin Shawani dake ya zo ta hanyar abinda yake sa aka aka rawana da wannan saboda shi wannan Abu Hamza Ar-Rabi' Isaac ibn Ar-Rabi' shi ma da'ifi ne ala sabab basri kuma bai je daga Imam Ibn Husayn ba shi da wannan rawi namu na dazu to amma kuma ana rubutowa kuma ta hanyar Ibn Abbas ina cikin wato musannad al-Bazzar da al-Tabarani cikin al-Awsat ta hanyar Zam'a ibn Salih daga Salama ibn Waharam al-Yamani daga Ikrimah daga Ibn Abbas da irin wannan lafazi din shi ba akwai dan rauni Zam'a ibn Salih riwayarsa da yake daga Salama ibn Waharam akwai rauni sosan gaske to amma dai idan ka haya duka guda biyu zai tabbatar maka cewa wannan hadisi ya tabbata sai kuma ana rubutu ta hanyar Ali ibn Abi Talib al-Tabarani ya fitar da shi da shi da Abu Mu'ayyad a cikin al-Hilya ta hanyar Isa ابن مسلم ابي داود دغا عبد الاعلى ابن عامر الثعلبي دغا ابو عبد الرحمن السلمي دغا علي ابن ابي طالب وان شيما الثعلبي دشي دا واتو الماجرنسا مسلم عيسى ابن مسلم سنه دغا روي اما اذا كان هذا سنك وانا هني غدا ني سا تثبت cewa wannan lalle magana ya tabbata da manzo Allah shakka babu shi sa da yaran sun malamai sharaz albani cewa wannan ka ikira shi hasanun sahih hasanun sahih hasan ne shi a karan kasanta da ke sinadin amma sai ido ta fuskar cewa da ya tabbata daga manzon Allah tunda hadisi ne irin lafazi daya aka same shi daga sahabbai har uku ko da da hanyar zuwa ga wani sahabban akwai rauni amma dai in ka da su uku zai sa ka tabbatar cewa manzon Allah ya faɗa wannan magana saboda haka lallai duk wanda ya wani kulli to ya tsafi ya wani kulli ya daga wani tofi haka to wani tsafi yayi in ma ba a san tsafin yayi ba to canfi yayi sannan kuma duk wanda ya tsafi ya tsafi to ba za ka raba shi da shirka ba babu da za ka raba mai tsafi da shirka babu rawar da aka raba mai zuwa wajen boka da shirka ba zai yi ba sai bangare na karshe na hadisi aka ce wa man ta'allaka shay'an wukila ilayhi duk wanda ya rataye zuciyarsa da wani abu ko kuma duk wanda ya rataye wani abu to za Allah zai bar shi da wannan abu za a bar shi da wannan abu da ya zuciyarsa ta rataye zuwa gare shi wanda fasara guda biyu za a iya mushi duka guda biyu kuma ba ta cika karo da juna duka fasara guda biyu za su dauka fasara farko shine a ce na farko da shi wannan man ta'allaka shay'an wukila ilayhi wannan bangare na hadisin shi bangaren karshen shi ya tabbata kai tsaye manzo Allah ya faɗa irin wannan maganar kai tsaye in za ku tuna mun baro hadisin Abdullahi ibn Ukayma can baya hadisi da Imam Ahmad yake fitar da shi da Imam Tirmidhi hadisin Abdullahi ibn Ukayma daga manzo Allah ya ce man ta'allaka shay'an wukila ilayhi irin dai wannan lafazin to da haka hadisi ne wanda yake malamai sun inganta shi Albaniya inganta shi a cikin sahihu tarihi nan cewa da aka yi manta allaka shay'an wukila ilayhi duk wanda ya rataye wani abu za a bar shi da wannan abu wannan fasara guda biyu kuma duka guda biyu za su dauka dole a fasara duka guda biyu na farko shine mutum ya dauki wasu abu wani abu da ake ganin shi kurukun sai ya rataye wani huru ne wani laya ne wani wato wani zare ne ya sa ma kansa koko wani abu ne da yayi dacan ana wani abu inda wanda in aka inda wanda ya tashi a gidan family house din sosai dai ga idan aka kawo kaji ko wasu dabobi sai a zo a zauna wannan kajin sai a samu inda wani murhu haka sai a dinga juya da su haka ayi juya ayi juya ayi juya sai shikenan je ka aje ba za su murka eh to kaga shi ba duwa yana daga cikin yana daga ciwa to kuma daga nan sai su gudu daga nan aka yi kuma aka saka shi sai ka gudu kuma kana san kaci sai ga an kare mishi musamman ma na fada maka ji suna da hankali irin wannan kwakwan da zan dace kawowa kana zuwa ka ta fama da su kenan su je waje ka san su sai ana sai ana tarawa wajen kan su sai can wani wuri sai da wa abu sai na kai wannan baya cikin abin nan haka zalika zo bai wani lokaci da ake sawa ina mutane suka samu cewa dan aka zo ba azurfa yana kura jini na aka samu wannan bugan kace zo ban azurfa an kasa shi har ma a maka wani rubutu wani Allah wani abu aka ce wannan tsakanin ka da shi tsakanin ka da aljanu hay hata hata wai na aka samu shi manzo Allah ya a cikin hadisi a cikin dikita sahihai aikawa yake cewa aje a duba ta abubuwan da ake sama dabbobi raguma da kuma wato ababan hawa shi a cire shi ba sa rawa da komai to yanzu kai da kake cewa ka rika sa kaza a rika sa kaza a rika sa idan ka samu shi haka zalika wani abu za a zo a ce a zo a tirara shi kattara an ce ai shi dai igala ne shi baya ai su abu ne ke fitar su kenan ba su ba ruwan su da laya ko nawa to ku yabce su ga to tirara wa shi kuma idan ka samu shi ta hanya guda biyu ne kai za ku ga insha Allah idan za ku bayan magana wannan babu can na jin to babu na gaba su can za mu yi annushara wajen qiyasu kuma su ba za ya shafe su kuma za mu wasu maganganu akan su wato shi
in cewa al'ula wani abu ko a tana shi wanda kana bukatar dalili guda biyu shi kansa ko dai ka kawo dalilin da Qur'ani ko sunna cewa lalle gashi ana tana da bismillah a kyalle a kona shi bismillah a zo wurin ba a kona a zo wurin suna kona a zo wurin yi ara a kona ta a ba su yi a jalle shaka sai ka kawo dalilin da ke tsire tsire da Qur'ani ko sunna to idan babu mun babu to sai a koma kuma a ce kuma to ina aka samu wannan cikin shirin magabata to su a cikin wato da wato abin da aka sani na na likitanci akwai wani abu da yake da alaka da haka likitanci mai da roshi da wannan aikin ba su da alaka abu ne kawai purely spiritual abu ne wanda ke na ruhani ne kawai to wai wasu da abin da za ka gani iya a fahimta ta ce wannan kamar saboda suna ganin aljanu suna tafiya a magudanar dan adam suna ganin wannan hayakin hayaki wani bangare ne na wato irin yanayin kusan jikinsu irin jikinsu kan jikinsu ai astral light body suke da shi to shi ma hayakin kusan haka in kai haka za ka ga za ka iya zarce shi za ka ga in ka taba shi za ka iya keta shi to ta ina suna ganin idan mutum ya shaka zai karin mun a gudan ji to shi ma wannan ka kana bukatar kawo da jini ya san cewa ba su kulle aka yi ba to sai dai babu ciki abin da ya nuna shi ne shi galibin wannan wato tara jikin nan an samu shi daga wasu wanda suke yi bautan wani Allah ta hada an samu shi daga kiristoci an samu shi daga wasu masu bautan abubuwa a indiya sabi awa da sauransu da sauransu da sauransu suna amfani wannan hayaƙin suna wasu abubuwa to dan me za ku kawo shi cikin addini wannan abubuwan mutane suna raina shi ka san fa sai an tashi wallahi sai wannan abun da za ka ga kaman ana yi wani zai ce ai ku ciwo kuke nan dan an yi magana ka ce haram ya ba za a ce haram ba kuma an taɓa janabin tawhidi tawhidi ake magana wannan a ce wani yaro ya ki tafiya ko ya ki rarrabe ya ki tashi da wuri ga abin da za a masa ka ce ba za a yi ba kuma a zo a ce maka kuma ai kai ne izala ce ka ba ya je ya ko izala nan ba ya yanda za a yi da nasa ya za a faɗa haka shi ya ce na sanya tawhidi addini bai ko fito jahilci bai je ba zai yi ba Allah ta'ala ya kyauta to da duk abin da mutum ya sa ubangiji to zai bar shi da abin ya gani zai biya musu bukatun sa wannan yana nuna cewa ubangiji in ya tambaya ba zai amsa baki daya ba a'a baya nuna haka baya nuna haka sai dai abin da wannan hadisi ke magana ubangiji in ya nuna mai jarabta shi zai iya kin biya musu bukatun sa a farkon al'amari kuma baki daya ma ya kin biya musu bukatun sa saboda in yana son wato ya gani ya tuba ya dau izina amma wannan baya hana kuma a wasu lokuta ubangiji kuma ya amsa musu abin da yake nema din saboda me saboda wannan wato tasiri na rububiyar sa rububiyar shi tasiri na lafshin da ubangiji cewa ubangiji shi ya halice shi shi ke azurta shi to idan kuma yana da wasu bukatu amma yajibul mutara ibada ahu in yana da wasu bukatu saboda kawai ya shirga kawai sai ubangiji ke amsa musu to wurin ma zai je ba zai amsa musu to shi kira ubangiji sai tausaya masa tunda dai kai ba wannan wani na halice ka sai yayi a matsayin shi na rabbun sa ubangijin sa wanda ya halice shi amma ba zai yi a matsayin cewa wato ya yarda da abin da ya kuma yana son sa ba shi ko ubangiji yayin da kake roƙan sa ko da zai maka to ya musan ka shigo ta fuskar bayan rubiya ko ka shigo ta fuskar uluhiyya yana son ka yarda da abin da kake masa amma ba ta fuskar rubiya ba kadai ba ta fuskar rubiya kowa ya zo ne shigo ba wanda ita ya fita daga rubiyar ubangiji saboda haka zai in ya ga dama ta zage ni Allah ta'ala dare da rana amma in ya tashi ce ya ubangiji ba ni zai bashi shi za ubangiji ke cewa magana ke cewa ma ahadun asbara ala adan yasbahu lillah yad'una lahu wala yakum yu'afihi min zuqhu ba wanda kai ubangiji hakuri suna cewa ya da amma kuma in suka ce Allah taimake ni sai ya taimake su wannan ba yana yi saboda yana san su ba ko ya ji da abin da suke a yana yi saboda ba su da ubangiji sai shi to kowa zai musu na za su je za ba mu firu billahi da illahi ku guri ne daga gurin ubangiji ko ku je wurin ubangiji dole da haka to zai musu dan ya musu kuma amma kuma wannan bayan cewa wato ya yarda ban ya musu ne saboda shi ubangiji sale kuma saboda ya ce hali na al-ittirar ya da ce hali wato na watsi ubangiji sai ya taimake shi fasara guda na biyu da malamai ke yi shine a dauki wannan manta allaka shay'an ma'ana ma'anawi wato ma'ana ta cewa wato ya rata zuciyarsa da wani abu cewa wannan abu shi ne kadai in an same shi an samu nasara in ba same shi ba samu nasara ba zai zama ya zuciyar shi yana ta yarda ga wani Allah ta'ala ko ya dogara ga wani Allah ta'ala sai Allah ta'ala sai ya bar shi da wannan abun sai ya bar shi da wannan abun kaga a lokacin da ya dogara da ubangiji
to ubangiji in ya ga dama zai iya jarantar shi ba ko bai bashi abin ba amma ko ya mutunta ne shi amma kuma zai zama wato yana girma ubangiji yana son ubangiji yana neman agaji sai yana neman taimakon sa to ubangiji kuma zai bashi alalata haka ba zai bashi ba ubangiji bai taba barin wani bawan sa da yake face shi nufata na gaskiya ba kuma ya roƙe shi ya daga hannu ya roƙe shi kuma ya bar mishi wannan abin da ba zai yi ba ubangiji yana cewa amsala yana cewa inna Allaha hayyun karimun yastahi min 'abdihi yamuddu yadayhi ila sama thumma yarduhuma sifran kha'ibatayn ubangiji mai karamci ne mai girman sha'ani kuma yana ma jin kunyar bawan sa mudumin kirki ya daga wato hannu ya roƙa amma kawai ya bashi ya bari kawai sako bai biya mishi bukatun sa ba ko ba zai ko ji ba ubangiji zai biya to sai dai amma kawai ubangiji yana lamar sani da hikima in baka ga baka a lokacin ba to ta kira ubangiji kai akwai abin da ya hango kamar yadda danka danka zai iya cewa ka sai mishi jirgi ko wani abu da zai fitar da shi ko ya ce shi yana son ka bashi jewa sarwa na ji a kai da wani abin ka ai za ka yi bira kaga wannan kai kana san wata hikima to ubangiji kuma ya bashi kowa hikima kuma kada ka iya in ka ga bai baka a lokacin ba wani lata yake maka to in kuma ya baka zai baka kuma yana mai yarda da ka kuma yana son ka tunda shi ka roƙa zai zama yana mai yarda da ka kuma yana son ka wa huwa radun anka muhibbun laka jalla jalaluhu to amma wanda shi ko bai yara ta zuciya sa da wani Allah ta'ala yana ganin wani mahaluki zai masa to ubangiji in ya ga dama zai kyale shi saboda ya nuna mishi wannan mahaluki ba zai iya mishi koyi ba in ya ga dama kuma yana cikin halin ibtirari mai girman gaske kamar misali wanda yaje ruwa zai cinye shi ya daga kire shi misali shehu ko ya daga kire wani waliyin sa ubangiji haka in ya ga dama kawai sai ya taimake shi saboda yana cikin halin ibtirari ne amma ubangiji zai yi shi ne ba yana son sa ya yi da abin da yake yi ba zai mushi ne saboda shi ne ubangijin sa saboda kuma yana cikin halin al-ittiram halin bukata in Allah bai taimake shi ba wanda yake taimake shi saboda haka ubangiji kuma shi ba abin da wato ya lada shi sai ya taimake shi ya bar shi da wannan mugun halin nashi to wannan shi abin da malamai ke fada saboda haka wato akwai bambanci tsakanin wanda yazo ya roki Allah ta'ala amma shi da bawan Allah bawa wanda yake neman ubangiji ya masa da wanda yazo kuma yana wato wani wato biyayye shi wanda yake bawan Allah in ubangiji kudi yake nema ubangiji ya bashi kudin to sai ya zama gashi ya samu ga lada ga lada ga kudin da aka bashi sannan kuma wannan abin da yaje cewa ubangiji kadai yake nema ubangiji zai zama yana ya yaji da kudin da samu kuma yana son shi kuma zai bashi lada sannan shi ya roka ai roka wannan roka ibada ce ita ma da kai bashi lada amma shi wanda yaje yace shi yana neman wato campaign yake na siyasa ko yana neman wato rumfar shi kasuwa a rika siya in an zo aka sako da atamba tun daga farko sai an kai an dire kashin ta yaje ya dako wani wata laya ya sa to ubangiji idan ya ga dama zai iya bashi idan ya ga dama amma dai ubangiji bai dare shi ba wannan aikin da yake bai dare shi ba ya bashi ne saboda shi ubangiji arzikin sa arziki na halittar sa duka yana bayarwa kuma wannan shine wato bambanci da malamai ke fada to anan ne malam wato ya kama mana wato magana na sihiri wanda yake shi na kai da zaka kira shi sihiri na tsatsuba wanda idan mutum yayi ko dai canfi ne ko kuma ya kai shi zuwa ga tsatsuba din har ma ya kai mutum zuwa ga fita musulunci yanzu a wannan hadisi da malam zai kara fada mana za a zai fada wasu nau'ika da a yare ana kiran shi sihiri amma dai wannan baya nuna kuma sihiri ne na wanda za a kamo shi a ce za a yi mishi doka ba irin wani sihirin bane sai dai a mushi doka na ta'abili ko abin da ya bada mana mala ce wa ani ibn mas'ud hadisi daga abdullahi dan mas'ud anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala mazalla yace ala hal ala ku saurara hal unabbiukum mal la'adhu in ba ku labari me al'adhu al'adh shine wato ƙarya da gulma da tsegumi da hada fada da dai makinci iri-iri da shi ne al'adhum mazala ya ce to ba na ba ku labarin meye wannan ba kuma ana kira shi al'adhum mutum irin mai sadamar wajen irin wannan abubuwa wata ya iya yi sosai hiya annabi ma sai mazala ce wannan shine annabi ba shine annabi ba ce hada fada alqala bainan nasi wanda yake wato kuma yana hada mutane yana mai hada gulmi ne shi tsakanin mutane yana nan yana dan wasu bangaren ne ce ai wani ya ce kaza wani ya ce kaza tsakanin su sai a ta husuma gashi da surutu kuma surutu na rashin kan gudu lamma zan al'adahu za ku ga da wasali sama haka bala ya kawo shi haka yake a cikin al-hadisin galibin malaman hadisi sun tashi rawaito wannan hadisi suna rawaito shi da yima wannan ainin wato fataha al-adahu amma su kuma galibin malaman yare malaman lugha suna cewa wato abinda larabawa suka faɗa shine al-idahu
al'idhab eh amma su malaman hadisi ya kaske ruwaito wa al'adhab wasu na cewa kuma lokatani ne yare ne guda biyu duka akwai shi a ciki din amma dai masu yare ne su suna cewa al'idhab shi yafi wal ashhar shi yafi shahara to idan wannan huwa al mahbub a rasulillah haka aka ruwaito daga manzon Allah ba ga wannan ba magana cewa yau garanci aka yi manzon Allah shi ne afsahul arab ya gowa saboda haka wannan yana nuna muku cewa ya kara maka jarar larabci ne kana iya cewa al'idhab kana iya cewa al'adhab in kuma suroto da ba'ana to kuma shikenan wannan babu matsala amma dai malamai da yawa suna cewa wannan shi ma wajhan lahu lahu wajhan fil lugha ya da fuska ne guda biyu a yare al'idhu shine wato al-kadhib wal buhtan shine ƙarya da kuma wato kage ƙarya da kage shine al'idhu daga nan suna sun samo shi da al'idha al'idha shine wato kaman bishiya ta kaya to kaman makalici yayin da yazo yana ƙaryansa yana hada mutane fada tsikarar sa yake da tsikarar dinsa bakin sa sai aka kira shi da al-azim wanda yake shi wato annamimi ne saboda annamimi kusan kowa da kowa sai ya ifare shi in ya zo waje zaka gani kawai yana kasan zo sai in yayi can gaba sai ka kura ta tashi wanda ya iya ba shi wanda ya yi wanda ya yi annabi wancan Allah ya kyauta sai kuma al-azim a yaran Qurayshawa yaran manzon Allah kenan yaran Qurayshawa kuma ana kiran kuma as-sahib al-azim to kuma wannan hadisin ya fi kama da wannan din saboda anan abin da samala ya kawo shi saboda yana maka cewa annabi wancan shi ma wannan nau'i na su daban al-azim a yaran Larabawa shi ma yana nuna wato as-sahib to anan da maza da yake ga musu ala hal unabiyukum mal azab yana sai nuna cewa wani lokaci annabi wancan nan ko daidai ne ko wani lokaci ya ma fi bannan misiri wannan ko da yawa malamai sun faɗa haka suna cewa duk wani abin da wato kwamai za su yi aljanuba su taimaki mai matsafi to sai ka samu dan adam na nan ko mace ko namiji a magana kawai zai iya zuwa da abin da ya fi wannan yanzu wani matsafi ne zai iya haddasa rigima a ta fada da juna a shekara 40 ana fada zai wahala ka ce kawai da hanyar tsagi za ka yi ka mutane fada su shekara 40 suna yi ka yi wata zafin za su kare ba amma basus wannan mata wadda ta hada fada tsakanin tazo da baka da muke cewa a wasa'in ba sa san ai wata mata ce wato shedaniya kawai ta je ta hada tsakanin kabila guda biyu kabilu guda biyu kuma yawa da kani ne fa eh gida ɗaya suke ta hada yayan umuwa dan dan wato dan babba dan babba dan wa da dan kani ta hada su rigima sai suka shiga arbayin suna rigima wannan me ya jawo maganar baki sai aka duk abin da kake gani kaga wannan me ya kai wannan su dabaru shiga 40 a rasa gane wato makamar yadda za a zauna lafiya da juna saboda kawai wani yayi gulma ya hada fada ya hada gulmi Allah ya kyauta saboda ga nan da bazan cewa ala ala halu nabikum mala abahu yana sai nuna maka ba za ba ku labari me yayi abin da yake su dabaru na karshe ba ko dai su dabaru da yake dai da sihirin da kuka saba da shi kuma wannan ya fi sihiri din sai bazan ce wannan shi annabi manci alqala bayna an-nas wanda kuma yake hada fada tsakanin mutane me yawan su kuma wanda yake hada fada tsakanin mutane wannan kaga yana nuna me yasa aka kira mai annabci haka saboda shi abu yake abin sa ai ba zai bari ku hadu ba ba zai bari ku hadu ba yace ai kai ai kai ya ce kaza shi ya ce kaza a zai je ne ka sabi ka kai ya ga maka wata magana sai je samu wani ya ga maka wata magana kuma dai ya san yadda zai yi dai ya kawata wannan magana duk sai ku tarkici ku sani ba kaga ashe kamar ya muku wani tsari kenan mun su dabar ko ku sani ba kaga sai aka kira shi da annabimanci kaga duk mai yin wani tsaye gumi ko hada koda ko hada gumi ko mace ce ko namiji ne wata mace ta hada tsakanin da da mahaifi kaga duk wani yana daga cikin abin da yake babban laifi tunda har aka kawanta shi da sihiri to yana nuna muku cewa wannan abu babban laifi ne kabira ne da kaba'ir babban laifi ne wajen ubangiji wanda idan wanda ya dauke akan sa yana cikin razali kwarai da gaske bazala a cikin hadisi ya ce la yadkhulu jannata lamma mai annabi bace ba zai shiga aljanna ba a wata riwaya la yadkhulu jannata qattat yadda yana nuna wato a girman sha'anin wannan laifi da manzo Allah ya faɗa kuma kaga anan gashi har an kuma kace hal ala hal nabiyukum mal azab idan muka dauki a yare na kullu shawa kaga yana magana wani sidabaru an kama ta shi da bai sidabaru Allah ta'ala ya tsare mu na'am sai ku ce ku ta masha Allah walahu ma kuma ya tabbata daga wato al-bukhari da muslim عن ابن عمر رضي الله عنه عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زال لا يأتي ان من البيان لسحرا daga cikin bayani magana akwai sihiri wannan kaka tsamanin kaka ta sihiri ana magana mai tsabi tsatsuba ba haka ba wannan hadisi ma da yace wa lahumma wato al-bukhari da musu suka ruwato amma ruwayan abdullahi dan umar shi al-bukhari ya ruwato shi kuma ma'anar wannan hadisi muslim ya fitar da shi ta hanyar ammar ibn yasir saboda haka da yace wa lahumma ali ibn umar wannan magana ce babu dikka bai daddage magana yadda ya kamata ba anan ba ya suka ce to cewa mu da matsala inna min al-bayan al-sihra wannan matsala yayi magana ne ya koro nan da jawabi ne a makurata ya boko kuma makurata ta kushe wannan da yace inna min al-bayan al-sihra so ake a kushe duk wani magana wanda zai zama mutun yana magana yana riba cin kwalan mutane zama sun yi abin da ba su niyya ba kamar irin masu koda mutanen nan a ce shi dan gidan wani dan gidan wani dan gidan wani masu abin da masu yabo da sauransu maroka kan kace ko mun gawa sai ka ce har an kan baka ka ba su ba ka sani ba to kaga wannan ai ka ga bai zama yabo ba to amma kuma tare da kuma wani lokaci aka samu mutum ya iya magana ya yi wa'azi cikin magana mai dadi kaga nan da nan an karba to wannan sai dai malamai suke ce to nan magana ba za Allah mai abu kura ce ta yabo kuma kura ce ta tawala wasu daga cikin malamai suka ce a wannan makura ce ta wanda ya kalli jalibi an ce mishi sihiri tsabi to sai daga ganin kamar to wannan ai matsalar kushi shi yayi kusha bayani yayi wanda kuma ya duba cewa bayanin nan bayanin ana magana magana ce iya magana iya magana to kuma matsala Allah ta'ala Qur'ani shi ya fara cewa wa'allamahu bayan shi ya koya mutum wato iya fitar da ce iri iri kaga wannan yabo ne to har ubangiji shi ke koyar da wannan din shike kimsa wa dan adam ya iya wannan kaga sai zama adam mazala da ce inna min al-bayan da sihira kaga wato yana magana kan wato yabo ne al-hafiz ibn abd albar an-namari yake cewa a cikin al-istidka ta'awalat ta'ifatun 'ala al-dhamm wasu daga cikin malamai sun fassara wannan hadisi akan cewa wannan hadisi yana magana kan kushe ne la'anna sihira madmum saboda sidabar bi inda yake abin kushe ne wannan wasu daga cikin malamai kenan musamman malamai na shari'a وذهب أكثر أهل اللغة إلى أنه على المرهي قال ابن أمام ما لم يلغى سوسة تبقى كتشوى وانا مذانا يبويك لأن الله مدح البيان سوى ألت لا يأبي بياني وانشر آية وعلمه البيان الشارع الشيخ سليمان ابن عبد الله ابن عبد الوهاب وانا يشرح وانا لتهب تيسير العزيز الحميد شر كتاب التوحيد شو تيسير تيوى وإلى تنبال أبن ده كماتا وانا مقال نوى ذا الله شيني أتشعر وذيه كوشيه madala yana kushe duk wani wanda yake kokarin sai ya riba duk kwalan jama'a ne kamar yanzu ya tako sai ya riba duk kwalan jama'a dole sai sun zama sun bi ra'ayin sa ya dinga wato kawata abin da yake wato ba bannati yana kuma kara wato kyautata abin da yake asalin shi ba mai kyau bane sai ya sanya shi wani abin da musiniya ba ko kuma aje wajen wato wani alkali shi yafi daike lamai magana sai zama hakkin da ba nashi ba an bashi shi kuma wanda ke da hakki kuma ba bashi ba shi to wannan kaga ai kushe ne yace to kaga ya kamata a ce inna min al-bayan al-sihra nan mazala yana kushe do wani mai yin bayani ne wannan ra'ayin sa kenan amma magana da tafi inganci nan ba da mai shine wato bai kamata a fassara wannan kai fi daya ba akwai lokacin da bayani in kai magana zai zama kushe akwai lokacin da zai zama kuma yayin yayin da irin wannan abin da ya faɗa din mutum ya je ya yi kokari wurin ribato haƙi da ba na shi ba dan ya dawo wajen sa haka wannan ya kushe yayi kamar mutum idan yayi annabiwanci wannan kushe ko da ya iya magana wannan kushe kuma ubangiji zai bashi gani akan wannan wato sidabar da yayi amma duk wanda misali aka kuma kaddara yaje ya taimaki gaskiya ta hanyar iya maganar sa ya taimaki gaskiya ta hanyar iya maganar sa ko kuma yayi magana mai kyau magana mai hikima magana wacce take akwai ɗabi'a ne na kirki a ciki kaga wannan kai ne ba za ka ce wato dan an ce ina min bayani da sihira ya sa amma Allah ta'ala bal ma zai isa min daja kuma idan ka lura shi wannan hadisi muka lura wato asalin hadisin yanda yake hadisi ya cikin sahihai ne imamu al-bukhari ya cikin wato sahih al-bukhari sunan abi da kuma musnad imam muhammad hadisi da imam malik tarwa daga zaid ibn aslam daga abdullah dan umar asali abin da ya faru a wasu ne suka musulunta wasu kabila a samiyu da suka musulunta sai aka samu wasu daga guda biyu wasu mutane guda biyu daga cikin su ana cewa ɗayan sunan shi az-zabraqan ibn badr at-tamimi da kuma amr ibn al-ahtam at-tamimi da suka zo madina sai suka ma mutane bayani da jama'a suka ji dadin bayanin nan sai manzala da ya zo sai aka bashi labarin abinda waɗannan mutane guda biyu suka yi na magana mai dadi da azanci sai ce inna min al-bayan la sihra to kaga amma ai kaga musulunci su ya jawo suka yi wannan magana kusan ku sanya ba za ka dauke shi manzala ya bar su yake yi
cewa da suka musulunta watakila an ba su dama sai suka haudura suka yi magana kan kyawun musulunci su da abin da suka gani na musulunci ko abin da kama da wannan sai manzo Allah ya ce inna min al-bayan sihra kaga ashe ashe yabo yake yi haka zalika hadisin Ammar ibn Yasir idan ka je ka duba sahih Muslim Ammar ya kawo hadisi magana ya ce da manzo Allah cewa a dinka gajarta kuduba na juma'a a dinka kuma wato tsawace sallah din sai ya ce kuma inna min al-bayan sihra wato kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya maka cewa ne in zaka yi huduma amma kai huduma wanda zai dan jawo hankalin mutane kaga shi ba anan yabo ne sai kaga nan kalila ake dubawa idan mutum ya zama yayin da yake yin jawabi jawabi ne mai kyau kaga wannan kaga ya zo da sidabaru sidabaru na halal eh ya zo da wani sidabaru na halal daban-daban nan ba za a ce yana da zanubi kai tsaye ba kamar mawaka waka ma tana daga cikin hikima tana daga cikin wato sihirul bayan kuma manzo Allah gashi ya halarta a rika yin waka Hassan ibn Thabit da su Ka'ab da su Abdullah ibn Rawaha duk mawaka ne da suke manzo Allah waka suna kare musulunci amma kuma duk wannan ana yaban su kuma abin da suke shi ran shi sihiri din dai sihirin bayani sunan shi sidabaru saboda wannan shine yafi gewaywa saboda idan mutum yayi magana ya dace shi kenan in bai dace ba kuma yana da zanubi wato zai zama shi ne sidabarun da ake magana cewa ba halal bane lokaci yayi ya ku kure to na ku ci masafi masai insha Allah ta'ala ما نتي فيه مسائل وانا حديثي اكو مساله لي ا cikin sa da yake mata a fahimta al'ula na farko an al'iyafa iyafa shi kamar da muka fada shi ne wato karkada wani abu saboda a ga taina wadannan tsaye za su tashi saboda mutum ya jira ba sa'a sakuwar shi sa'an sa ko ya fahimci wani abu ne da yake san fahimta to inda al'iyafa wa tarq atarq shi ne wato wannan abin da ake rubutawa a kasa da sunan tsaji to shi ma wannan watiyara da kuma shafi min aljibtiya daga cin aljibtu aljibtu nan fasara guda uku duka idan kai yana kuma zuwa ga abu daya aljibtu ko kace shirka wasu malamai sun fasara shi a matsayin shirka aljibtu ko kuma fasara shi a matsayin tsaji Umar dan Khattab abinda ake rawatowa Ibn Abi Hatim ke rawatowa sanadi tabbatacce zuwa ga Umar dan Khattab cewa aljibtu as-sihr ko kuma kace aljibtu yana magana akan ranar shaytan hudan shaytan kamar da Hassan al-Basri ya fasara wannan duka kowane ka fasara duka ya haɗe da juna saboda sihiri din su shedanu suke ba mutane ingiza mai kanta ruwa suke musu duda sannan kuma duk wanda ya sihiri ya yi tsafi ya yi shirka saboda haka duk wanda zai dauka athaniya na biyu tafsirul iyaka wa tarq wa tiyara tafsir ya kamata a fahimci me fasara na canfi me fasara na wato buga kasa me fasara kuma shi ma na wato canfa wani tsuntsu ko abin da ya kamata wannan wannan ya kamata a fahimci haka kada ka ba komi ne mai kaza ka ce wai kai ba ka ganin aljanu sai ka kai tsaye ba to sai ka ce wai ai wannan ba tsafi bane a wannan sunan shi tsafi wannan sunan shi tsafi a yare na manzon Allah a yare na shari'a saboda ko ba komi wannan abin idan ka je ka ci gaba da yi zai iya tikewa da kai zuwa ga wato abin da yake haramun ne ko ma ka ci shirka ne athalitha na shid na uku anna ilman nujumi naw'un min as-sihr kuma ilmin taurari wani bangare na sihiri wannan kaulan wahida magana ce ta manzon Allah kai tsaye ba magana ce ta fahimta wani malami ba muna mamaitawa saboda har yanzu akwai masu ganin cewa wannan ilimin taurari ilmun nujum at-ta'thiri da muka faɗa ba a tafsiri ba ba wai ilimi da zai karanta kawai na ya fahimci ya magudanar waɗannan halittu suke na sama ba a ilimin da zai ce wai me ya tasirin wani aiki da nayi da tawaro kaza to wannan shine ake cewa haramun ne kuma kai tsaye manzon Allah ya faɗa a hadisi man tabasa شعبة من علم النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد فكا wannan kai tsaye manzo Allah ya fada shi kara cewa wannan yana da sihiri sihiri kuma wanda yake na haramu saboda duk me yi ya kamata wato yayi maka sa fada ya ji tsoron Allah ta'ala kuma ji tsoron haduwarsa da ubangiji ar-rabi'a nahudu al-aqd ma'a an-nafath min zalika mutun yayi kulle ya kulla wani abu ya kulla ya daure sannan kuma ya daga yawan tofi shi ma wannan yana daga cikin sihiri da aka haramta kuma duk wanda yayi wannan yayi sihiri wanda yake na haram ko dai lokacin da yake yi yana canfa wani abu yanzu kamar lokacin wasu abubuwa za ka ga irin masu kasashen juma'a da na gargajiya za ka idan ka je a ce wannan abu ka je ka kulla shi ka kulla shi ka kulla shi ka kaza idan ka je ka duba za ka shi kun rabu kenan ma shi din da fara ne ba san komai ba ya je ya kawo surutu wasu abubuwa ne to amma dai yayin da ka amsa din kaga ba abin da za ka gani in ba wai an yi rashin sa'a shedanu sun ci ta kai a wurin ba amma dai ba abin da zaka gani to amma dai wannan shi kasa wannan abin da kake tuntun da kake shi kashi wannan wani bangare ne na canfi da zai kai ka zuwa ga tsafi saboda idan kai ba ka magani ko ba zaka dangana zuwa ga wanda yafi wacce sani kaga kaka tsafi sannan kuma shi kasa ba a karan kasa wannan wato rashin zuciya ne ga wurin ubangiji wanda wannan shi kashi wannan shirka ne kuma wani bangare ne na tsafi din al khamisa nabiyar annan namima min dalika wato annai mace yana daga cikin wato sidabaru muka ce sidabaru amma wannan sidabaru ne na haramun da ɗan adam ke yi ba wai wanda ake neman taimakon kwamai ba saboda kai zama zaka iya zuwa ka je ka da samu wanda yake hada gurbi a anguwa ba an gane cewa dai shike dan ka ne fada kace wato wani aje a mushe hukunci ya huce na so tsafi dan sidabaru ake magana shi ne sidabaru na wato zunubi nan da yake yi saboda kai sai dai a mushe wa'azi in kuma akwai wanda zai iya rajanta da shi rajanta da shi amma ba wai huce na matsafi wanda za a je a kashe shi ba ko abin da ya kama da wannan السادسة نشدة أن من ذلك بعض الفصاحة دقت كي أبدا كي سدبر نشيني وان بانغري نئي لوي دجي فصاحة نزجي هذا شم بغنا دا الله تلاك باوسو وانا واسو أنا كده شيما سدبر مكتشي وانا شيما هكو جسا بيد بمشي دا هكو جينا واقع واقع دا اكي دا إرم وانا دا اكي ربوشي ربو تواقع باو يقنا نفن كده با وانا دا اكي واقع سي تمان الكوهلا واقع دي صورتا وانا باشا دا هكو جي انت حللتي حللتي in kuma abin da ta kunshi haram ta har sun ta haram in kuma aka sanya ta tare da haramun kamar kida wannan ya zama haramu to wannan shi ita ma wato azanci na magana haka sai haka yake azanci na magana yayin da ka zama ka tafi gaskiya to wannan halal kai ladar za a baka in ya zama wani abu da kai kai dan ka dibi kanka kewa dan ka dibi wasu mutanen ku kewa to wannan kuma shi wannan halal ne ba za a ce baka ka da wani alhaki ba in kuma ya zama da kai ka tashi waka sai ka ce a sharuwa ba laifi bane kaga wannan wannan shi ko abu da dole wannan ai magana Allah ta'ala ya ji kan Alhaji Muhammad Shata a ce ya tuba eh amma dai muna dai yawan nan ta wannan saboda misali inda za wata ka samu za a fi saurin gane ba eh wannan waka ba na shi ta yi muni kware da gaske waka ce ba da mutum kyau ba a ce wai shi kamar shi sa ya ce Allah ya sa Annabi Muhammad to Allah ya sa dai haka in ya faru Allah ya ji gashi da rahama ina ganin wannan ya kawo karshen wannan babi na wato wannan bangare da sihiri zamu shiga amma ja tilku hali wa nahwi zai magana kuma kan matsafa yanzu har yanzu wasu na nan suna cewa shi zai a fita babu tsafin nan ne tsafin nan fa an dade to shi ma nan shine bai fita ba har yanzu muna nan zamu fita in Allah ya yarda amma dai duk abin da yake ya kamata a faɗa insha Allah za a faɗa saboda duk abin yana cin mu ai dai ana mu juna nasiha ne Allah ta'ala ya raba mu da wannan wadannan abubuwa Allah ya raba mu da su abinda muka haji Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya kai mana Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan tauhidi a gaban mutum lokacin sai a tambaya ko wani abu kan tauhidi sai a tsaka shi na'am na'am wannan babu laifi wannan kaga da kake domin ai ma Allah kake roko shi wannan babu laifi amma mutum zai tuttufa wasu abubuwa ne haka kuma san abin da aka rubuta ne zaga ba Qur'ani ne ba wani abu ne aka rubuta wanda kila ma wasu da wasu aljamin ne aka ce ko ka tuttufa ka fara wasu abubuwa kuma galibi to kuma ba shi kadai bane zaka ce a je a wani yanka ko a wani abu wasu so ka adani kaza to wannan dole ne shirka zai biyo baya to wannan shi ake magana cewa ba halal bane to assalamu alaikum wa rahmatullahi